Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Yau ranar Lahadi, 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Hukumomi a yankin Carson da ke kudancin Ukraine sun ba da rahoton kazamin fada da fashe-fashe a jiya Asabar. A cikin sa'o'i 24 da suka gabata, sojojin Ukraine sun kai hari a wurare tara, tare da kama wurin ajiyar kayan aikin sojan Rasha da kuma wata ma'ajiyar makamai a yankin Carson. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin samar da makamashi da na ruwa a kasar, inda aka bayar da rahoton cewa ta lalata kashi 30 zuwa 40 cikin 100 na cibiyoyin makamashin Ukraine. A halin da ake ciki, an gyara layukan wutar lantarki da ke waje, tare da sake haɗa su da tashar nukiliya ta Zaporozhia ta kasar Ukraine kwanaki biyu bayan katsewar wutar lantarki a lokacin da hare-haren Rasha suka lalata manyan layukan wutar lantarki. In ji hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA. A ɗaya ɓangaren kuma, a karan farko Iran ta amince jiya Asabar cewa ta baiwa Rasha jiragen yaƙi marasa matuƙi, amma ta ce an tura su ne kafin yaƙin Ukraine, inda Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan tashoshin wutar lantarki da kayayyakin more rayuwa na fararen hula. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amiruddin ya ce an yi jigilar jirage marasa matuƙi kaɗan 'yan watanni kafin mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairu. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Tehran da yin ƙarya, yana mai cewa dakarun Kyiv na harbo aƙalla jirage marasa matuƙi 10 a kowace rana. A cikin cikakken martani da Iran ta bayar, Hussein ya musanta cewa Tehran na ci gaba da samar da jiragen zuwa Rasha. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari cibiyar horar da sojoji da yammacin jiya Asabar a kudancin Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia, inda ya kashe mutane tara tare da jikkata wasu. Jami'an tsaron da suka zanta da muryar Amurka ta wayar tarho da sharaɗin sake sunan saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai sun ce an kai harin ne a kusa da sansanin sojoji na General Dakhavadan, kuma wasu da aka ɗauka aikin soji na daga cikin waɗanda suka mutu. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin, inda ta ce ɗan ƙunar baƙin wakenta ya kashe sojoji 100. Kafofin yaɗa labaran cikin gida sun ce an kashe mutane 15. Babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnati game da harin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan masu fafutukar kare muhalli sanye da fararen kaya sun mamaye wani yanki da aka ajiye jiragen mutane a filin jirgin sama na Schiphol a birnin Amsterdam, kuma suka dakatar da jiragen daga tashi ko tafiya na tsawon sa'o'i ta hanyar zama gabansu a jiya Asabar. 'Yan sandan soji sun kutsa kai, kuma an gansu suna kwashe mutane da dama daga cikin masu zanga-zanga a cikin motocin safa. Sama da masu fafutuka 100 ne aka kama, kamar yadda kafa yaɗa labarai ta ƙasa News ta rawaito. Zanga-zangar dai wani ɓangare ne na wata zanga-zangar da aka gudanar a ciki da wajen tashar jiragen sama da ƙungiyar rajin kare muhalli ta Greenpeace and Extinction Rebellion ta shirya a ci gaba da tattaunawar da ake kan sauyin yanayi a taron COP27 a Masar. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya ce biranen ƙasar Iran suna cikin ƙoshin lafiya bayan abin da ya kira rashin nasarar yunkurin da Amurka ta yi na maimaita boran ƙasashen Laraba a Jamhuriyar Musulunci ta Iran a shekarar 2011, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na Iran suka rawaito a jiya Asabar, yayin da ake ci gaba da zanga-zanga tsawon kwanaki 50. Shugabannin limaman ƙasar Iran sun yi ta ƙoƙarin ganin sun daƙile zanga-zanga da ta ɓarke a cikin watan Satumba bayan mutuwar wata matashiya 'yar Kurdawa wadda 'yan sanda suka tsare ta saboda kaucewa dokokin sanya tufafin mata. Ɗaruruwan mutane ne akasari masu zanga-zangar aka kashe a cewar masu fafutuka, a ɗaya daga cikin munanan tashi-tashen hankulan da suka addabi ƙasar tun bayan juyin juya halin musulunci na shekara 1979 wanda ya hambar da gwamnatin Sha mai samun goyon bayan Amurka. Da ƙarshe kamfanin sadarwa na Twitter ya kaddamar da wani tsari na biyan kuɗi ga masu mu'amala da ita na musamman a biyan kuɗi kusan dala 8 a kowane wata wanda ya hada da alamar check mark ta tabbatar da sahihancin shafin mutum.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu.
To jama'a masu sauraro, a yanzu haka dai ina kasuwan lafiya, wadda shi kasuwan lafiya a wani yanki ne na karamar hukumar Lamurde kuma a jihar Adamawa. Yanzu haka ina cikin kasuwar layin masu hatsi, inda zan fara tattaunawa da su masu saya da kuma masu sayarwa. Malam barka da warhaka.
Assalamu alaikum.
Ko menene sunanka?
Sani Makwane.
To Sani Makwane, a wannan kasuwa naku kamar tsawon shekara nawa ko aka yi ana gudanar da wannan kasuwanci?
Akalla dai gaskiya kasuwar nan za ta kai sama da shekara 40 tana gabatar da harkokin kasuwanci, muna samun ci gaba, baki suna zuwa, wasu ma daga Kano, wasu daga Bauchi, da makamantan su duk sukan zo kasuwar mu na lafiya saboda ci gaban kasuwar nan.
To yanzu guri da na same ka nan yanzu haka, wace irin sana'a kake a wannan kasuwa?
Lalle ina saida masara, ina kuma saida waken suya.
Ko duba da cewa wannan kasuwa naku na hatsi, gashi muna dab da kaka, kuma halamu ya nuna cewa kasuwar kaka na hatsi lokacin da take budewa. Kamar mu dauka mu fara daga buhun shinkafa, danya, da kuma buhun masara, da buhun dawa da sauransu. Nawa ake sayar da su?
To lalle yanzu dai abinda kasuwa take dafiya shine masara naira 16,000 ma'ana da 500 sabuwa, tsohuwa kuma naira 18,500 a yanzu haka, sannan ita kuma dawa naira 18,000 ita ma haka. Akan kuma sai da ita yanayin buhunta, yanayin cikon buhu, wata kuma ana sai da naira 19,000 ita buhun dawa kenan. Shinkafa kuma mai bawo shanshera naira 17,000.
Na sake dubawa baya ga mun tattauna shi wannan dattijo, sai kuma naga akwai mata masu ainihin wato su surfa su sa shi a gaba suna aunawa mudu. Ita ma za mu tattauna da ita mu ji shin wannan sana'a tsawon shekara nawa ta yi. Amma dai bari mu fara. Ranke dai, barka da warhaka.
Yawwa.
Yawwa, ina gajiya.
Lafiya.
To ko menene sunanki?
Sunana Ruth.
To Madam Ruth, naga kina saida shinkafa, gashi nan dai mai kyau gumi gumamma haka. Kamar shinkafa nan nawa kuke saida mudu?
To yanzu mudu dai muna saida shi 750,800 bisa kyawunsa.
Allah sarki. To yanzu kamar mu dauka shi wannan mudu da na gani, shi nawa ake saida shi?
Yanzu 750 ne mai kyau din.
Na'am. To yanzu wannan shinkafa da kika kasashen zaka, ke kika noma shi ne ko dai sara kika ke?
A'a, sayan buhu nake yi na guma shi.
Na'am. To kamar shi buhun mai bawon nawa kike saya?
To yanzu dai yanda muka samu kanmu bana, abun taki ta yi sauki, da muna siya war haka 15,000-14,000, amma bana gaba dai abun ruwan nan da ta zo ta cinye wuri, abun ya kawo mana damuwa sosai kwarai. Yanzu haka buhu har wani wuri ma muna sayanta 20,000 mai kyau, wani kuma 18,000-17,000 bisa kyawun shinkafa.
To yanzu misali wannan shinkafa idan kuka sayi buhu kusan 20, kuka surfa kamar mu nuna kuke samu?
Yanzu kaman kowane buhu in muka samu mai kyau muna samu mudu 35, 34, in ba mu samu mai kyau ba wani lokaci har mudu 28 ma muna iya samun ta.
To yanzu mu dauka cewa su masu zuwa saya ba sa zuwa su muku korafi cewa kamar ko shinkafan ya dan yi tsada haka da sauransu?
Suna yi sosai kwarai, suna yi, sun ce ya yi tsada. To mu ma mun rasa ya za mu yi, mai bawun taki ta sauka domin dalilin malale da ta shinye wuri. Yanzu gaba daya ma ba mu da yanda za mu ce, abincin ma babu sosai. Mun rasa ya za mu, suna korafi sosai.
To yanzu kamar wannan da kika zo kika kasa misali, wannan daro haka da na gani ya kai mudu nawa a ciki?
Yanzu daro nan da ya takaci zai mudu 70.
Mudu 70. Kuma ana zuwa saya?
ana zuwa a saya.
Yanzu kaman daga safiya zuwa yanzu mudu nawa kika sayar?
Yanzu dai na sayar da abin da ta kai kusan mudu 100.
Kai ka to lalle ana zuwa saya. To yanzu duba da cewa wannan ambaliya da yazo yayi wa gonannaki da yawa illa. Sakamakon abubuwa duka sun tabarbarci. To yanzu wannan sana'a naku in aka ce yanzu ki je gurin gwamnati ki nemi tallafi ga gwamnati me zaki ce?
To yanzu dai zan ce ma gwamnati ta duba dai ta tallafa mana da jarin domin saboda ba yanda zamu she abun ta ya sauki domin babu shi. Sai dai gwamnati za ta mana taimako ta dan tallafa ma mata mu samu jari muna dan samu 15.
To madalla muna godiya. To da shike muna nan layin hatsi kamar yadda muka ga masu sauraro. Har yanzu dai muna layin nan na inda ake awu, auna da kuma aunarwa. Wanda suke sara kuma da wanda suke siya su je su dafa dan mudu dai dai. Na sake tattauna da wata bara Allah wanda ita ma wannan sana'a nata ne sai da wannan shinkafa a wannan kasuwa. Bari mu ji sunanta. Bari ki dade barka da waraka.
Rawwa barka da waraka.
To ko menene sunanki?
Alfrida Haruna.
To madam kamar tsawon shekara nawa kike kina wannan sana'a na shinkafa?
Ni na shekara 30 yanzu.
Kina wannan sana'a?
Eh.
To a tsawon shekaru da kike kina wannan sana'a mu dauka cewa yau ana cikin yanayin kaka. Daman wannan lokaci da kuke shigowa a wannan shekaru ana yawan samun katsewar abinci a kasuwannin kauye kore ba samu?
Kai ba samu sai dai ambaliyar nan ne ya kawo mana damuwa.
Wannan ambaliya da aka yi?
Ba karamin shuta tsawon muka yi ba.
To yanzu yaya kuke ku samu shinkafa danye kafin ku goma ya zama muku abun
nan? Wai yau din nan ma shinkafan da yanzu kake gani a gabana daga shelin aka kawo mini. Kuma wannan bawan Allah yana noma yana samun kusan 200, amma kwata-kwata 200 ba na aka samu a gona.
200 kashal?
200 kashal.
Saboda me?
Ambaliya.
Kai.
Wallahi ambaliya ya kwashe mana amfani gaba daya gaskiya.
Yanzu wannan gumi shi kuma danye nawa ake sayar da shi farashin shinkafa kenan?
A yanzu haka muna sayar da ita 700 ne.
Ita ma danyar?
Eh. To kaga dai sanadin ruwa ne. Da yanzu da yana nan 500, 450. Amma yau muna sai da ita 700. To kaga ni abun ya yi baya talaka ya ji jiki.
To yanzu yaya za ku yi duba da cewa wannan ambaliya da ya zo gonaki sun tattafi abinci an yi asara da sauransu? Kuma wannan ita ce sana'ar da kuka taso tun shekara da shekaru kuna yi. To yanzu ya za ku yi gudun gudanar da shi kenan?
To yanzu kukanmu dai ga gwamnatin Adamawa. Idan akwai tallafi muna roko a tallafa mana. Kaga dai in ba sana'a rashin lafiyar ma ai damuwa ne a gida.
Ba ƙaramin matsala bane.
Yawwa shine rokonmu shine ga gwamna ya dube mu da idon tausayi. Adamawa gaskiya ba amfani. Malale ya cinye mu. Ga kuma rashin lafiya kuma muna tare da ita. Neman guduma muke yi. Ai mana guduma gaggawa. Shine damuwa.
Kuma da Allah muna godiya.
Na gode.
To masu sauraro mun dan tsallake kadan mun baro layin masu ainihin wato auna da kuma aunarwa na shinkafa danya da kuma gumamma. Yanzu mun shigo layin masu sayarwa Abu Huna inda ne sanin tattaunawa da wani mai sana'ar saya da kuma sayarwa a wannan kasuwa. To a ranka dai barka da haka.
Barka da yamma.
To ko da wa muke magana?
Da Malam Abubakar ABD ake shewa da ni amma Abubakar ne dan waja.
Da kuka dawo kasuwan nan ne ya kuka fara ganin kasuwanci?
To alhamdulillah dai mun gode wa Allah duka halin da dai ake shiga amma banan nan gaskiya abun akwai sauyi. Ga shi nan da ma bamu daide da farfarowa bangaren rikishin nan ba. Da kafin ka zo kasuwan nan wallahi inda zaka saka kuma babu. Abu Huna ne kai inda ma mota zai rasa amma duba dai yanayin Abu Hunan dai yanzu kalli yanayin kasuwa. Ga ambaliyan nan ta zo ga rusa gidaje duk babu gonaki duk babu. To bana dai alhamdulillah mun gode wa Allah duk halin da ake shiga amma akwai matsala gaskiya. Akwai matsala.
To yanzu duba da cewa ga shi an dai dawo bakin kasuwancin alamu ya nuna an samu zaman lafiya a wannan yanki. Sai kuma ga matsala na ambaliya da ya kuno kai. To wannan ambaliya kin kana ganin yadda kuka rungume wannan sana'a naku kana ganin za ku samu kalubale ba?
Gaskiya akwai kalubale.
To wani iri?
To batun kayan baya fitowa. Kayan da kamar yanzu za a kawo buhu 200, buhu kusan 300, bangarori da dama mutanen Taraba su kawo mana, mutanen Gombe State su kawo mana, nan Adamawa mu tara kaya. Yanzu kwata-kwata kalli kasuwa. Yanayin kayan ke na fa iya kayan da muke da shi. To muna lallaba haka dai alhamdulillah. To ambaliyan nan kan ya ji ma gonaki. Maganan kan shewa amfani a gona kan bana kan gaskiya da sauki babu. Sai dai kawai abun da dai Allah ya mana dai kuma gode Allah kawai.
To yanzu wani kira kake da shi ga mahukunta?
To mahukunta dai su kawo mana tallafi. Na gaggawa ma. Jama'a dai suna da bukata kwarai da niyya. Suna da niyya.
To yanzu kaman buhun masara nawa ake sayar da shi?
Bara wallahi ngiya maka kamar sabo masaran nan in yayi sada naira 9,910 bana dai gashi nan 16,17 buhu kwaya da waken suya kuma yanzu farashin ta ma bai fito ba, ana sayarwa 25,026 zuwa 27 haka.
To amma kasuwan nan naga ga buhun dawa, shi kuma buhun dawa nawa?
Buhun dawa ana sayarwa 18,000 ne. Abubuwan gaba daya ya canja wallahi.
To amma da kafin wannan ambaliya nawa ake sayar da buhun dawa?
Dawa dai mu dai a bara dai da yake shekarun dai abun yana dan mutun shi, amma baya wuce 12-15
yanzu kuma
18 har kusan har 20 ma na siya.
Kuna magana da Abubakar Haya.
Ya kaga yanayin kasuwancin ne a matsayin ka na shugaba?
To alhamdulillahi, duk da cewa yanzu ne farkon kakan, lallai kasuwanci yana tafiya daidai wa daida yanda ya kamata, kuma muna godewa ita gwamnati da ta sa ido ta daidaita ƴanta suka zauna lafiya. Saboda yanzu haka dai kowa yana kasuwancinsa lafiya, yana saya yana sayarwa, kuma muna godiya dai sosai. Amfani kana gani yanzu ya fara fitowa, ba wani abin da zamu iya cewa sai dai godiya.
Jama'a masu sauraron mu, da kuma haka ne muka zo ga ƙarshen shirin kasuwa akan miki dole na wannan makon. Sai kuma makon gobe in mai duka ya kai mu. Lado Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa a filinmu na nasihar Lahadi. Ina kuma fata an waye gari lafiya. Ina mai suna Dauran Fada Moses Maji, fadar cocin Katolika Diocese na Yola, jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya. A cikin nasihar mu ta wannan safiyar Lahadi, gayyata nake mana da mu kokarta mu zama masu amfani ga waɗanda suna cuɗanya da mu cikin rayuwa ta yau da kullum. Ina so in ja hankalinmu ga kalmomin Ubangijinmu Yesu Almasihu cikin littafi mai tsarkiya bishara ta Luka, sura 13 aya 18 zuwa 21, inda ya kwatanta mulkin Allah da ƙwayar mustard wadda wani mutum ya je ya shuka a lambunsa, ta kuma girma ta zama itace har tsuntsaye su kai shekarsu a rasanta, da kuma yisti wadda wata mace ta ɗauka ta cuɗa da mutu uku na garin alkama har duk garin ya gama da yistin. Jama'a masu sauraro, na tabbata za mu iya kwatanta kanmu da ƙwayar mustard ko yisti har mutane sun ci moriyarmu ta rayuwa. Har ina akwai lokacin da za mu iya ba da shaida ga abin da addini ke bukata daga gare mu. To wannan shi ne lokacin musamman yanzu da ake fama da yunwa da annoba daban-daban. Saboda haka, har in mu masu bi na gaskiya ne, to kada wannan mawuyacin lokaci ya sa mu ga kanmu kamar mun gama halaka. Mu dangana ga ikon Allah da kuma alkawarin da ya yi mana, kamar yadda manzo Bulus ya karfafa mu a Korintiya ta fari sura 1 aya 27 cewa Allah ya zabi abin da yake wauta a duniya domin ya kunyata masu hikima. Allah ya zabi abin da ke raunana a duniya domin ya kunyata waɗanda suna ganin kansu kamar suna da iko, ƙarfi ko mulki. Kamar ƙwayar mustard, yistin kaɗan ne dangane da garin alkamar da take yi. Kamar ƙwayar mustard, yisti yana da mai girma a cikin ƙananan adadinsa. Haka mu ma mu zama masu girma cikin ƙananan adadinmu. Sai mu zauna da sanin cewa Ubangiji yana so mu zama mutane masu bege ga alkawarinsa na samun sakamako mai girma daga ƙaramin abu. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya sa mu dace. Amin.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan mahimmancin wanke hannu. Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu na da matukar mahimmanci, kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Dalilin haka ne yasa Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware rana ta musamman a watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu. A don haka ne abokin aiki na Mansur Sani da ke muradi a Jamhuriyar Niger yayi hira da mai kula da kuma gargadi kan a ma'aikatar kiwon lafiya da ke jihar jihar Maradi Dr. Usmani Yakuba, inda ya yi magana akan alfanun da ke tattare da wanke hannu da kuma illar da rashin hakan ke haifarwa, inda ya fara da bayyana cewa
babbar fa'inta ta harko da muke son al'umma ta yi bangaren nan na tsafta ma gaba ɗaya aka dunkule ta. Tsafta ayyuka ne wanda ɗan adam ya kamata ya yi shi da kanshi na kiyaye malatuttuka wanda ana iya ɗauke su tsakanin ɗan adam da mutum, ko tsakanin ɗan adam da dabba, ko tsakanin ɗan adam da ruwan sha, ko tsakanin ɗan adam da muhallin shi, ko tsakanin ɗan adam da abincin da zai ci. Kinan kaga duk wannan tsakanin ya kamata ɗan adam ya san yana da halaka da muhalli, yana da halaka da abinci, da ɗan uwan shi, da dabba, da itace, da duk abin da ke goye da shi. Ɗan adam ya san shi kankan shi ya ma hi wannan abubuwan daraja. Kinan wannan duk malatin zai dauka a rayuwar shi ga wannan abubuwan ne ya kamata ɗan adam ya fahimta, nan ne yake dauko su, dangance da halayen shi, dangance da bukatocin da zai yi a cikin rayuwar shi, nan ne zai dauko wannan malati, ko kuma yanda za shi ya dauko shi. To sai ya gano ta nan yake dauko shi, sannan in an kwatanta shi ne zai kiyayewa, zai gane lalle abin nan yana da muhimmanci. To sai abu na biyu, wanke hannuwa. Don me aka ba wankin hannuwa muhimmanci? Hannu shine dillali na kazamta. Tunda an ce dan adam iya da halaka da muhalli, iya da halaka da abinci, da ruwan sha, da itace, da dabbobi, da duk inda zaka dahawa, kenan hannu wannan dillalin malatin ne shine zai ka dahawa ya dauko maka malatin nan, ko ka shafa a jikinka, ko ka ci a bakinka, ko in ruwa ne ka sha, ko in iska ne ka shake shi. Duk abinda ma in mu'amala ce da wani dabba, da in ko dabba ta taba wurin kai ka zo ka hau, ko wani tsuntsu ya taba wurin kai ka zo ka hau, duk in wani ya riga kai taba mahallan kai ka zo ka hau, nan wurin ne hannunka ko jikinka zai dauko maka wannan malati. To in baka yi hattara ba, abin nan zai shiga ta bakinka, ya shiga ta hancinka, ya shiga ta idonka, ya shiga ta hudodin jikinka. Tunda duk jikinmu wadar kuke gani duka hudodi ne wa, in mutum bai hattara ba duk kohi ne ga sunan na shiga malati ga dan adam na kwayoyin cuta. Saboda su ga ganin su ake ba kankana ne, ta hanya fata, ta hanya hancinka, ta bakinka, in ka sha ko ka ci wani abu, nan ne zaka dauka malatin.
Wani irin cututtuka aka yi dauka ta dalilin rashin kula da wanke hannu?
Rashin kula da wanke hannuwa, malatutukan wanda ake gauga ya dauka babu kaman ma a ce kwalara, ko zawo da amai, ko kuma akwai ciwon tsutsotsin ciki. Saboda in mutum kana zuwa magewayi ba ka wanke hannuwa, kana ma'amala da bayan gari ko na dabbobi ko na mutum, anan kwayoyin cutar tsutsotsin ciki suke. Tsutsotsin ciki kunga akwai kwarba, akwai macijin ciki, akwai abubuwa da yawa wanda suna shanye jinin mutum, ta nan ake dauko su. To kaga in mutum bai tsafta ba bayan ya yi ma'amala da muhallin shi ko da wasu ayyuka wanda yake yi, nan ne hannu kazami zai kawo mishi tsutsotsin cikin nan ya zama musu illa ga jikin shi. Sai ga mutum yana ramiya, ko kuma mutum yana yin jikin shi yana kasala, ko jinin ya rage ba akan ya gane ba, sai an wannan za a gane.
Me yasa ake gargadin yara a makaranta akan wanke hannu?
To abin da yasa mu likitoci muke gargadin yara, shi dan adam aka ce kamar karamin ice ne, in ka shibka shi tun yana dan karami kana bayar ruwa, in ya karkace ka tara shi. To mun so kamar wanke hannu ya zama to tabi'a ce ta dindindin ta shiga a cikin rayuwar dan adam. Saboda da farko na ce mutum duka a rayuwarka tun ka zo duniya har ma ka barta a ce to kana da mu'amala da wannan abubuwan da na hudu farko. To in ya zama to karamin yaro ya tashi da tabi'o'in wannan na tsafta tun yana karami, yana zuwa makaranta ana koya mishi, to an so ya girma da su, an so ya hattara, an so ya aikata. In ya girma shi ma sai ya zamanto kamar shi ma ya zama likita mai daukar tutan nan, yana yada ta al'umma duka ta gane abin da ake nihi, ta dauki wannan zance ta je ta aikata shi a yaki da cututtuka gaba ɗaya. Kaji abin da yasa aka hiba yaro ƙarhi? Saboda kwale yaro ita kamar fara takarda ce, in kai rubutu daidai zamana yaki. Kaji abin da yasa.
Ƙarshe me saƙonku ga al'umma akan fa'idar wanke hannu?
Babban saƙonmu zuwa ga al'umma wajen wanke hannuwa, akwai lokacittuka wanda suke da mahimmanci na wanda wajibi ne dan adam ya wanke hannuwa. Dan adam in zai ci abinci wajibi ne ya wanke hannuwa. Dan adam in ya fito daga magewayi wajibi ne ya wanke hannuwa. Dan adam in zai ci abinci ya wanke hannuwa. Dan adam in ya yi gashe-gashe ya wanke hannuwa. Dan adam in ya yi aikin hannu, kun ga akwai masu kwasa taki, akwai masu yin kila, akwai masu yin tuki, akwai masu yin biro, ko biro kake kana taba abun ordinator wannan wanda tafureta ana daddana duka nan wurin ma akwai kwayoyin cuta. Ya kamata dan adam duka ayyukan da kake jika ka dora wanke hannuwa, ko kuma in ma baka wanke ba jika ya zamanto dai duk in zaka ci abinci nan a tabbatar da ka wanke hannuwa. Kuma wanke hannuwa ma shi ma yana da sharadi, ya zamanto kamar a ce duk sati dan adam ko shi da iyalin shi ma gaba daya ya hore su da yanke akaiwa saboda cikin akaiwa nan koyon cuta suna boyewa in ka je magewoyi bayan garin sai tsaya a ciki ko da ka yanke hannuwan ma sai ga abun bai tasiri ba amma ya zamanto dai mutum ka bar zama da akaiwan nan tana yin tsawo kwarai kamar ta ba ta dan adam ba abun bai da kyau to kun ji dai abin da muke so ga kira ga al'umma alhamdulillah dai ya zamanto kowa ya gane gaishe shi ma ya hada cuta yake to a dore wanke hannuwa dangantacce da taimaka mu da a tsaya da yada cutar nan insha Allah za mu ci nasara a cikin kasar Niger
to madalla ganin yadda wanke hannu ke da matukar muhimmanci ga kiwon lafiya yasa a jamhuriyar Niger ake koyar da shi a makarantun primary a matsayin darasi mai zaman kansa Madam Almu Aisata Hamza ta yi ƙarin bayani game da tasirin hakan.
Wankin hannu ya kamata yaro a koya mai tun yana fitit maternal muke koya musu tun suna yara. Itap takwas ce ta wankin hannu dum a koya ma yaro da ruwa mai tsafta da sabuli kenan wani lokaci ya kamata mutum ya yaro ya wanke hannun shi in yayi wasa, in ya fito da makewaya, in ya ci abinci, in ya taɓa wasu abubuwa haka masu ƙura ko masu salte. Lokacin nan yaro ya kamata ya wanke hannun shi kamin ya yi amfani da wannan hannu kuma da wani irin ruwa kamata ya wanke hannun shi da ruwan sabuli da ruwa mai tsafta kinda da ruwa mai tsafta da sabuli zaka wanke kakka wanke hannunka da ruwan dauda ka ce ka wanke hannu kenan ka kara ma kanka wani malati lesson kin wankin hannu ko mu da muna yara muna lakwal an koya mana a lakwal tunda daga lakwal muke hita da tarbiyoyi iri-iri na tsafta an gwada mana na hannu a na komi da komi an gwada mana kamun a ce yau lezane 2000 corona ta zo kenan mu deja tunda muna koyawa cikin lesson de moral l'hygiène des mains kenan yaro ya kamata a koya mishi yayin da zai wanke hannuwan shi kafin ya amfani da shi kuma me yasa ake wankewa saboda ciwo hannu wuri ne mai taba ciwoyi wuri hanya ce ta daukan malati hannu kenan ya kamata da hannu da cikin akaiwa duka yaro ya wanke a addinance ma kun ga in za mu sallah sai mun wanke hannuwan mu mun tsaftace jikin mu sannan mu yi a sallah kenan hannu hanya ce ta malati kenan mu wanke shi da kyau rigakafi yahi magani
su ma daliban ba a bar su a baya ba dan sun bayyana wa abokin aikin nawa Mansur Sani abinda suka sani game da muhimmancin wanke hannu
sunana Alkaira ta Abdurrahman
wace kalas kike
sai a wanke hannu sai da tsafta
me zaki ce ma sauran yara wanda ba su wanke hannu
kazan sa'aratu abdin karim
shekara ki nawa
tara
to menene ake ce ma wanke hannu
tsafta
yaya ake wanke hannu misali
a cuda ko ina da sabuli da ruwa
ruwan masu kyau ko kuma masu dauda
masu kyau
sai a wanke
mama yaya yura
yanzu kuma naga hannunka kamar da dauda ka wanke shi eh
ah
to menene sunanka
kalan
ya aka kaza ba ka wanke hannu ba
a yanzu da cikin kalas ne
daga cikin kalas kake me muhimmancin wanke hannu dawa yake koya muku ku rinka wanke hannu a gida ko ku a lakwal
malam
me take cewa
cewa dake a rinka wanke hannu
dani ka rike cikin abubuwan da kace suna kawo matsala in ba a wanke hannu ba
in aka shiga makiwa aka zuwa wanke hannu ba yana kawo matsala Salim Sani Yarima
ni madan ta ce muku game da wanke hannu
a rinka wanke hannu saboda cuta
da ina ake wankewa yanzu a wanke
da bayan hannu da cikin tangan nan da sabuni da ruwa
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma kun da je abin da kwararru ke cewa game da muhimmancin wanke hannu kuma ya kamata a rika ba wa yara kwarin gwiwa kan wanke hannu domin fa an ce rigakafi yafi magani da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman Mansur Sani sai ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato ibohausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.